Haka mai wuya.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiyya a kasar Cameroon. In ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya, zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na kurkuna da aka kama su domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayin su, aka kama su.
Wannan demokradiyyar tamu ta kasar Cameroon demokradiyya ce kawai take da take da suna, amma ba wata demokradiyya a ciki. Kowane ɗan adawa ya za a yi a saye ka, a sa ka a ju, in ka ki saiwa kuma a buga ma guduma, a kulle ka ko a sa ka hijirar dole kana ji kana gani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta 2024. Kuma za mu yaye kallabin wannan shiri na tsaka mai wuya a wannan shekara din a kasar Kamaru, inda Paul Biya shugaban wannan kasa dan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da mulkinta tun lokacin da ya faro shi daga ran 6 ga watan Nuwamba shekarar 1982, muna magana shekaru 42 da suka wuce kenan. Yanzu maganar nan da muke da ku, Paul Biya shine shugaban kasa mafi dadewa yana kan karagar mulki a Afirka. Shi ne shugaban kasa a duk duniyar nan wanda ba dan jinin sarauta ba, wanda yake mulki ba kakkautawa, wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a fadin duniyar nan baki daya. Ba da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban kasa da ya girmi Paul Biya ba, shi ne kowa tsufa. To kuma har yanzu da muke magana yana nan kan karagar shi ta mulki. To akan haka ne wakilin mu na can Kamaru, wato a birninta Yaounde, Muhammad Bashir Ladam, ya gayyato mana wasu gogaggun 'yan siyasa har guda 4 daga jam'iyyun siyasa daban-daban na ƙasar Kamaru, ciki har da jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya ɗin, domin su zauna su duka su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokuraɗiyya a wannan ƙasar. To Muhammadu, bismillah kai da bakinka.
Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde, wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'in mu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokradiyya a kasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar sauran kasashen nahiyar Afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran kasa. To a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu. Daga cikinsu akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaounde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To shi kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan kasar Im. Malam Muntari Hamisu, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma daga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Kamaru. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Daga ƙarshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar 'yan adawa yake na FSNC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashenmu wato na Afirka baƙaƙe, musamman ma a ƙasar Kamaru. In ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya, zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a ɗaya za ka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na kurkuna da aka kama su a banza. Menene kama su da aka yi? Wato domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayin su, aka kama su. Musamman ma ina tunawa da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a MRC da suke nan a partin din wato shugaban labar mai tafiyar da siyasa a Kawala partinta, kuma akwai yan farin hula ma da yawa da suke nan a Fursuna na ɗaya kenan. Na biyu kuma zaka gani akwai yan jarida da yawa da yau a ƙasar Cameroon mun san cewa an kama su, aka masu duka, aka masu wato tsananin abubuwan da ba ra iya ma faɗa a ji dadi a kan nan domin a ji shi ba. Ina tuna da Muhammadu Azizi da har yanzu ba binne shi ba, ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi. Kaga wannan dukka ai ba za ka cewa akwai demokradiyya ba. To a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni ina dubawa cewa mun koma baya ne sosai, don yau a ƙasar Cameroon bayan da za ka yi ka fito ka yi magana yan gwamnati ba su takura maka ba, ko kuma basu nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba. To abin tausayi ne a tafiyan da muke yi. To abin da nake so in kawo kenan na wara'ayi.
Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afirka. Shehu Usman a shirinmu na yau a wannan sashen Hausa na muryar Amurka. Mu'awarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiyya a ƙasar Cameroon. To a matsayin ka ne tsokaci, wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau?
To a gaskiya Alhaji Bashir Ladan, in ana duba ne ta fuskar demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu, to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar Cameroon a matsayin ci gaban demokradiyya, shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya. Amma wani ci gaba hakan nan a kayan kan ƙasa, me ƙasa ta amfana, wani irin ci gaba ƙasa ta samu? To in a matsayin tattalin arziki ne, kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya, yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu, wato zai shago mun demokradiyya, sai zama abin ya zama wasu tsirawo ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya. To kaga babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi, duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu bamu da shi a wannan kasan. Da dai akwai wasu bangarorin da ƴan tawari da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram. Amma ka fuskan demokradiyya, lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ayido ya bar karagar mulki, kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700, muna da jiragen sama akalla guda 7, muna da jirgin ruwa guda 1, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin. Amma a yanzu komai komai wanda kamar za ta dauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu. Hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magaci. To a muddin gaskiya a fuskar demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar Kamau, indai magana ce ta gaskiya.
So Malam Shehu, wato idan na saurare ka, shin kana nufin cewa zuwan demokradiyyar ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne, ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama, a jirgin ruwa da shaurinsu? Shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka? Kai ba watakila an samu wani ɗan ci gaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zaɓe? An san cewa a ƙasar Kamaru ba aƙalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar so 6 hakan nan zuwa 7, akwai zaɓen 'yan majalisa da aka yi su ma gagara ƙirga, haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba a yi ba. Wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiyya?
Alhaji Bashir, ai wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar Kamaru demokradiyya ce kawai da take da suna, amma ba wata demokradiyya a ciki. Wannan kuma zaɓuɓɓukan da aka gudanar a 1991 a lokacin aka yi zaɓe, aka yi yunkurin tada rigingimu, marigayi John Fundi, mafi wasu alkaluman masu wasashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaɓen. Amma gudun tarzoma ya ce shi ba zai yi yaƙi koko ba zai tada ƙayan baya ba, aka samu zaman lafiya, shi wannan shugaban namu ya zarce. To tun daga wannan lokacin demokradiyya ce zama kawai kowane ɗan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisaiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijigar dole kana ji kana gani in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyya su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma ka san salo irin nasu demokradiyya kasashen da suke annan Russia ka san irin demokradiyya su amma sun da suke tsantsan demokradiyya ita Faransa da take ikirarin demokradiyya da ita Amurka ai ana ganin irin cikar da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulki demokradiyyan karyawa suke gaskiya demokradiyya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikar
tuwa shi kuma malamai to wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar Kamaru idan Allah ya kai mu rana wuce zamu zo mu ci gaba da duba me yasa kamar yadda aka fara magana ƙasashen da ba su da demokradiyya a duniyar nan sun fi masu demokradiyya ci samun ci gaba kuma shin jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can Kamaru suna taimakawa wajen dagula harkokin demokradiyya nan ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan muna godiya ga shi wakilin namu na cikin duniya wanda ya Muhammad Bashir Ladan da kuma bakinsa da suka hada da Sheikh Usman da Dr. Muntari Hamisu da Muhammadu Jafaru da kuma Sisi Bamanga a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC muke kare muku kikkiar fata a cikin wannan sabon shekarar da aka shiga Allah ya ba mu dukkan alherin da ke cikin ta ku huta lafiya